إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر عشرين دبيو جوات رمضان إجرى من زمان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة ريهود لثلاثين دبيار insha Allahu ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a karatu a cikin suratul an'am kafin karatun akwai tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama yace shine yake yin sallah sai ga abin da ya bashi haushi a cikin sallah sai yayi tsuka ba tare da ya ankara ba to menene hukuncin sallarsa abin da ya bashi haushin a cikin sallan kuma shine mutane lokacin da ake mutane lokacin da suke hada sahu sai kaga sun bude kafafuwan su sosai yanda da zaran an fara sallah sai kuma sahun ya lalace ya baci saboda kowa ya tsuke kafafunsa bayan an fara sallah din to wannan shine yake bashi haushi da makamantan irin wadannan to menene matsayin sallansa to dawa malamai sun bayyana cewa yawanci mutum gargadon kishin sa wani sa'i akan iya jarrabe shi a cikin sallah shi dan yakan bijiro masa da abun da zai zama wato bai kamata a ce yayi ba na tunani sai ya fado masa idan misali mutum ya yawanci wasai ne yana cikin sallah kawai sai a bijiro masa da kinanin miskinai da fakirai da makamantansu wadda kawai don a ɗauki hankalinsa daga sallah wadda tunaninsu ya kamata ya yi su ne kafin sallah ko bayan sallah amma sai yana tsakiyar sallah sai amma haka nan shaidan yana iya sa mutum ya ga wani abu wanda zai ɓata masa rai za ka sai ka gani shi yana cikin kunci a cikin sallah da ɓacin rai da wasu tunane-tunane hatta ma da tsuka kaga in an koma mazhabar malikiya sallarsa ta ɓaci ko in yi yawaita yin tsoka ne ko kuma zai yi tsokin samu wato zai yi ba'adi domin ya yi magana suka ce duk abin da ya fitar da bakinsa inda sun haɗa harufa to kamar ya yi magana ne to wannan akan samu mutum sakamakon irin gwargwadon ƙoƙarinsa da himmarsa to sai shaidan ya fito masa ta inda yake da wannan himma ɗin sai ya raya masa a cikin sallah wani sai ya rinka tuno darussansa a cikin sallah mustalahul hadith zai mata kaza ulumul qur'an zai kaza waye kaza zai kaza duk bai kamata ya tuna su a cikin sallah ba ana tuna girman Allah ne kawai subhanahu wa ta'ala sannan kuma da kawai abin da aka sa a gaba na wannan sallah ne sai kuma wasu malamai sun ce tunanin lahira da tsayuwa gaban Allah wannan ya halatta in ya zo wa mutum babu laifi to haka wani sai ya kokari ya ga cewa ya daina tunanin wani abin da zai bashi haushi ko ya daina gani wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yana tambaya cewa yana tambaya ne cewa yana so a masa ƙarin bayani kan irin waɗanda suke bin liman a cikin sallah sannan idan yayi sallama su kuma sai su ƙi yin sallama har sai sun gama abin da za su kuma ko da zai ɗau lokaci mai tsawo to sai sun tsaya sun yi wannan abu na din wannan yana faruwa ko kaga an yi sujjada liman ya dago daga sujjada wani kuma yana can yana sujjade ko yana wasu addu'o'i ko wani abu wannan ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da fa'u ta'qib lokacin da yake magana akan umarni da bil liman idza kabbara sai ta fakabbiru وإذا ركع فاركعوا وانا فا فا دين malamai suka ce da zaran yayi kui da zaran yayi kui shi yasa ma malamai suka ce wanda yake limamin da yake baya yin zama jalsatul istiraha in mutum yayi sallah a bayansa sai shi yayi da fito isra'a alhali liman din ya miƙe shi sai yana zaune suka ce wannan yayi kuskure ata shekul abuna al-muhaddithin sheikh nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala yace kuskure ne kwata kwata wanda baya abuna limamin da baya sujud julus jalsatul istirah in mutum yayi sallah bayansa to kawai miƙewa zai saboda in ya zauna to ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da fa'u ta'qib yace da yayi kaza kuyi kaza da zalin yayi kuyi kaza shine amfani wannan fa'u ne zaka bai dace ba mutum liman ya daga shi kuma yana sujjada yana ci gaba da wasu addu'o'i ko kuma liman yayi sallama shi kuma yana zaune kawai bai sallama ba yana wasu azkar ko wani abu nan da zalin liman yayi shikenan kawai tsaye zaka wannan kuskure ne wanda yawanci mutane suna tsintan kansu a ciki bai kamata ba kuma sako ne ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun da aka wada wani za su gan shi sujjada sai liman ya daga sai kai kuma yana zaune yana sujjade duk wannan kuskure ne in liman ya daga kawai shikenan wajibi ne mutum ya daga da zarar liman ya yi kabbara wajibi ne kawai take sai ayi kabbara shine innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne don ayi koyi da shi to idza kabbara fakabbir dan yayi kabbara take kawai sai kuyi kabbara ba za ka tsaya kuma kana wasu wasi ko kada wani lokaci ba samun wani tazara tsakanin aikin liman da yin abun da mutum yake yi wanda yana kai shi ga bata sallah domin ya ƙi bin umarnin Allah umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya koyar da sallah da zaran liman yayi sai kawai mutum yayi da zaran liman yayi sai mutum yayi kar dai mutum yayi kafin liman ko yayi tare da liman dole sai ya jira liman yayi kuma ba dama ya tsaya ya bata lokaci in liman yayi nasa in liman ya daga daga sujjada wajibi ne kowa ya daga in ya zauna a zauna in ya tashi a tashi wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yace bayan yayi sallama da addu'a shi ma yace misali in mutum yana sallah sai wata mota tazo wucewa wata mota tazo wucewa ta gefen sa kuma wurin akwai najasa to sai motar ta bi ta cikin najasa sai ya watsu a tufafin sa me hukuncin sallan sa hukuncin sallan sa shine ya wanke ya je masallaci yayi sallah ba a gindin kwata aka ce ayi sallah ba hukuncin sallan sa sai ya je ya wanke wannan najasar da mota ta watsa masa saboda ya tsaya yana sallah a gindin kwata ya tafi masallaci yayi sallah inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje ayi sallah shine hukuncin sallan sa sannan sai ce me yasa duk abun da Allah yayi sai ya ce mun yi baya cewa nayi hatta yahudu sun yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan suka ce ai Allah ba ya nuna shi ɗaya bane shi yasa ma zaka ga ya ce wala qad khalaqana as-samawati wal ard haqiqa mun halicci samai da kasai ai da shi ɗaya ne da zai ce na halicci samai da kasai basu gane ladabi da Allah subhanahu wataala yake yi koyawa mutane a cikin alqur'ani ba ladaba na alqur'ani ko misali kace gidana shagona motata duk akwai nau'i na bankama a cikin haka aka ce motar mu ce wacce wacce motar waye motar mu ce ina zaune a cikin gidanmu sai kaza yana da bambanci ina zaune a cikin gidana sai aka yi kaza akwai bambanci ina cikin motata sai aka yi kaza akwai bambanci muna cikin mota ne lokaci ko kuma muna cikin gida kuma a gidanmu ka kai wannan abun gidanmu shikenan kawai ya fi koyar da ladabi tare da cewa gidan kai kadai ka gina shi kai kai komai amma da kai da iyalai suna ciki da yara so da kai ka ce akai wannan abun gidan saboda rage bankama amma ka ce na gidana to wannan akwai abun nan sannan Allah subhanahu wataala mai iko ne ya faɗi duk lafazin da yake so ya faɗa zai iya shi ya halicci sama da ƙasa ba wanda ya ce ya yi tarayya da shi cikin haka amma sai ce wala qad khalaqana as-samawati wal ard haqiqa mun halicci samai da ƙasai ba yana nuna sun yi halitta shi da wani bane a shi kadai ya halitta amma haka yake so ya ce haka shi kam ya tantance faɗi abin da yake so ya faɗa kuma sannan yana koya mutane ladabi cikin alqur'ani cewa su rinka yin abun nan wannan shine abin da yahudu suka kafa hujja cewa da Allah subhanahu wataala shi kadai ne da bai ce a mun yi ba mun abun nan amma Allah subhanahu wataala ce law kana fihi ma alihatun illa Allah duk inda ake magana kan tauhidul uluhiyya daga Allah ya magana shi kadai Allah subhanahu wataala ce wa ilahukum ilahun wahidun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu sana Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun inda maganar tauhidi da hakkin Allah ne nan zaka ga yana maganar shi kadai wama khalaqatul jinna wal bayta wama khalaqanal jinna ba saboda a gaban zai ce tauhidi ne sai ce wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai don su bauta samu don haka duk gurin maganar tauhidul uluhiyya daga Allah kadai yake gabatar da kansa a bauta masa shi kadai ayi kaza shi kadai kaza kaza da sauransu amma wurin sauran abubuwa da na rububiyya da sauransu anan in ya ga dama yakan yi amfani da lafazin jam'i don ya koya wa mutane ladabi sannan ko babu damuwa cikin haka Allah subhanahu wataala ya cancanta ya faɗi abin da yake so ya faɗa amma wurin tauhidul uluhiyya ko ina zaka ga kawai shi kadai ne yake abuna yake magana yake amfani da zamiri ga kadayin sa shi na ƙarshe yake cewa tambayar sa ita ce mahaifiyarsa tana da saurin fishi kuma ba ta da lafiya kuma yace yana neman malam da ƴan uwa tsaya ta da addu'a Allah ya ba ta lafiya kuma idan ta yi fishin sai ta hana mutum abinci idan ta yi fishi hana mutum abinci take yi shin hakan yana da kyau a musulunci ko kuma in ko ba shi da kyau to a mata nasiha domin tana jin tafsirin ka malam sosai idan ka mata laifi wato idan mutum ya mata laifi ita da haka take horarwa wato da hana abinci take horarwa to idan a bai halatta ba a horar da mutum da rashin abinci komin laifin da mutum yayi ana so a bashi abinci in dai lokacin abinci yayi saboda kar a azabtar da shi da yunwa ya je ya fada ga halaka hanyoyin ladabtarwa suna nan daban-daban amma ba a so a ladabtar mutum saboda haƙoƙi da yawa ne suka taru dukkan gaban jikinsa suna da haƙƙi lokacin da yake buƙatan abinci duk gabbai gaba ɗaya suke bukata shi kuma yayi laifi don haka sai a horar da shi ta hanyoyi daban-daban wanda musulunci ya yarda a horar da shi ta wannan hanyoyi din amma hana shi abinci wannan ana iya tsekare iyaka a wuce a zarce inda ya kamata a tsaya wajen yi wa mutum uquba kaga hatta ƴan wuta akwai abinci da ake ba su su ne wanda suka saba wa Allah suka cancanci shiga wuta suka shiga wuta to ana kawo musu abinci irin nasu don me don idan yunwa ce yunwa akwai bukatar mutum a kai masa abinci don haka duk lokacin da mutum aka ce za a horar da shi da rashin bashi abinci to za a iya jefa rayuwarsa cikin wata irin hatsari kuma ana kauda tausayi a zuciyarsa yana iya zama mara tausayi ta yadda ba mamaki ita ko mahaifiya ta tsufa a lokacin da take bukatar taimako ya bata abinci ya riga ya da su a ransa ana iya hana mutum abinci don haka lokacin da ya kamata ya bata abinci sai ya zama bai bata abinci ba ga jinya ga sauransu ga tsufa tana bukatar abinci tana bude baki shi ko bai bata abinci ba ba tare da tawon yana yi don ya horar da ita bane a bai zai dauka wani abu bane don haka sai ya zamanto bai duk abin da mutum zai yi in ya wuce inda Allah ya tsaye da shi to yana iya samun jarrabawa daga Allah irin wannan nau'in abu don haka ya kamata duk fishin da ta yi abinci kam ta ba mutum abinci amma ta yi masa uquba nau'o'i daban-daban in mai kudi ne tana iya kin karban kudinsa mana ko ta ki cin abincin gidansa ko ta ki yin wasu abubuwa waɗanda suke za su nuna fishinta gare shi sannan kuma idan ta yi fishi lokacin da yayi nadama ana so ta tuba ta gyara abin ta yafe masa domin Allah subhanahu wataala ma yana yafe wa mutane Allah subhanahu wataala ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'i an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah Allah ta waliyafu wal yasfahu Abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Misbah yayi masa laifi mummunan laifi a gidansa yake cin abinci a gidansa yake sa tufafi sai Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace ba za a bashi abinci ba to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da wannan ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ma buta falala da ma buta yalwa da wadata kar su zama sun kauda kai sun karkace an yi utuuli an wala ya'tali ulul fadli minkum wasati an yi utuuli alqurba kar su hana dangin su domin mista dangin Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu wal matakina kuma yana daga cikin miskinai wal muhajirina yana daga cikin muhajirai to kar su hana su fi sabilillah na wajen abinci su ba su abinci kamar yadda suka saba Allah ta wal ya'fu wal yasfu su yi afuwa su tuba su yafi to irin wannan ita ma uwa idan ta yi laifi kar ta hana abinci musamman in mutum yayi nadama shi danta shikenan sai ta yafe masa kar kuma ta hana shi abinci sai ta ce masa uquba na wasu abubuwa daban-daban wallahu ta'ala a'ala wannan ba ta Allah subhanahu wataala ya sa mu gane wannan abubuwa za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul an'am muna fatan Allah ya taimake mu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da bayyana matsayinsa na Allah da ya cancanci a bauta masa shi ya halitti komai shi ke jujjuya komai shine uluhiyya ta tabbata gare shi shi kadai ya dace a bauta masa domin babu wanda yake da wani aiki wanda ya kama da irin aikin Allah subhanahu wata'ala saboda Allah subhanahu wata'ala ce wa indahu mafatihul ghaib ga Allah kadai mabudan ilimin gaibi yake gaibin abu biyar kamar yadda aka bayyana su a jiya سورة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لا يعلمها إلا هو فهون دي يسموه إن سي الله شي كري كوي ويعلم ما في البر والبحر الله يسم أبو نيكي دورم قطع يسم أبو نيكي دورم قطع أكو إنا يكي الله يسم كان قنيني أتشكين قطع إنيكي أتوجيكي kankani ne babba ne yana motsi yana tafiya ko yaya yake Allah ya san da shi don haka Allah subhanahu wataala wa ya'lamu ma fil bar ya san abin da yake doron kasa a ko ina a jeji ne a me kuma ko da gurin saura ne bishiyoyi sun tare yashin da yake karkashin bishiyoyi kar mu ce to tunda Allah yana sama wayannan ganyayen bishiyoyin sun hana shi gani a sai dai dan adam ne haka dan adam wani abu yana hana shi ganin wani abun da yake bayan wannan abu shamaki yana iya tarewa dan adam ganin sa amma banda Allah subhanahu wataala nisa yana iya tana dan adam ganin abu saboda yayi nesa da shi Allah kuma da wanda yake nesa da wanda yake kusa da yake cike duk ma gaba ɗaya ba su da wani bambanci a gurin Allah subhanahu wataala yana daidai ce bisa al'arshin sa yana ganin duk abun da yake gudana a doron kasa dan kankanin kiya shi yana tafiya ya dushi inda zai je ya ci abinci saboda Allah ya san anan abincin sa yake don haka sai hankalin sa ya guri daka waya alamu ba Allah subhanahu wataala ya san abin da ke doron kasa ya san abin da ke cikin ruwa duk ma'adinai da suke cikin ruwa manyan ruwaye koguna da kanana da matsakaita da ko ina suke Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin su sannan halittun da suke cikin su Allah ya sani kasa da suke cikin ruwa san kasar ruwa Allah yana ganin sa tarwal babu wani bambanci da wanda yake cikin ruwa da wanda yake doron kasa daka waya alamu ma fil barri wal bahr Allah ce wa ma tasqutu min waraqatin babu wata bishiya ganyen bishiya daya da zai tsinke daga jikin ganye daga jikin itan bishiyar ya kubuce ya fado kasa illa ya'lamuha fati Allah ya san lokacin ya san wannan ganye ruba in ana iska ko ana guguwa ko wata bishiya kadawa take ganyaye suna zubowa to na kowace bishiya a duniya ba na cikin jami'ar nan ko na cikin garin nan ko kuma na gefen mu a'a duk duniya ko ina bishiya take ganye baya tsinkewa daga jikin ta fadi kasa face lokacin da zai tsinke din Allah ya san zai tsinke kuma da izinin Allah yake tsinkewa domin babu wata bishiya a doron kasa ko a ruwa ko a ina face akwai mala'ika wanda yake kula da duk ganyayen ta shi aikin sa kawai kula da wannan bishiya ganye dai in zai fadi sai mala'ikan ya je ya gaya wa Allah ganyen jefe kaza ya Allah da ka halitta ya zai fadi saboda kwanakinsa sun kare a jikin wannan bishiyan, sai ya bawa Allah labari, Allah ya bada izini, sannan ya zo, sannan ganyen ya tsinke ya fado. Babu kowace irin bishiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta mata abin. Amma mu kuma duk tsaron mai tsaro akwai guraren da tsaron bai kai ba, duk ciyayewa mai ciyayewa akwai guraren da ciyayewa bata kai ba, saboda ajizanci na dan adam. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da wannan, babu wata bishiya face Allah yana kula da ita, babu dan adam face akwai mala'ikan da yake kula da shi, komai gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala yana kula da shi. Don haka wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, babu wata ganye da za ta tsinke ta fado face Allah yana sani da ita, yana ganinta, saboda mala'ika ya kai masa report din cewa ta fado ko kar ta fado, yana jiran izini daga Allah. Lokacin ta yayi da Allah ya yanka mata, shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi izini, sannan sai ta fado. Tana faduwa kuma in ta fadi kasa, kuma Allah ya san da ita hayan bushewa za ta yi ko ta ci gaba da zama ta danye, Allah subhanahu wa ta'ala yana sani da wannan. Don haka wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard, babu wata kwaya fi dhulumatil ard, a cikin duhun kasa, a cikin duffai na kasa, na kasa, wala raqabin, ko kwayar nan danya ce, wala yabisin, ko kuma kwayar nan bushashiya ce, illa fi kitabin mubin, face tana nan rubuce cikin littafi. Kwayan gero, kwayan masara, kwayan shinkafa, kwayan alkama, kwayan dawa, kwayan wane ne, in yana cikin kasa Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da shi, shi ma akwai mala'ika mai kula da shi. Kwaya kwaya daya da za ta fadi cikin kasa ta shiga lubibin kasa, ko misali a gona in an yi noma, inda aka tara amfanin gona din, akwai kwayoyin da za su fadi garin ebe su a kai su gida. Don haka sai ka same su sun shiga cikin kasa, rani ya zo ya wulga a kansu, sannan mala'ika yana kula da su. Lokacin da rani ya wulga a kansu, sai a ba wa umarni wa mala'ikan cewa ya busar da su, ya kula da su, su zauna a bushe. Idan suka zauna a bushe, in aka ci gaba da rayuwa, in damuna ta dawo, sai ko mala'ikan a sake aiko masa cewa yanzu kuma a danyaya su, su zama danye, kuma sannan su fito da tsiro. Duk mala'ikan yana kula, sai juya su yadda Allah yake ayi, saboda kai su zama danye, sai su fito da tsiro. Sai ga cewa ga masarar da aka ɗaiɗai bara, yanzu ba shuka masara a gurin ba, amma masara ta fito, sai a ce mata gyauro. Saboda haka ko ga dawa, ko ga gero, ko ga alkama, ko ga shinkafa, ko ga duk wani nau'i na tsiro, Allah subhanahu wa ta'ala yana kula da shi. Mala'ika aka aiko musamman ya kula da wannan kwaya din. Haka nan dabbobi da suke yawo, idan suna yawo, Allah subhanahu wa ta'ala yana kula da su. Kowane dabba da mala'ikan da yake kula da abincinsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to idan waɗannan abubuwan Allah yana kula da su, ina ga ɗan adam kuma, wanda aka halicce shi don bautar Allah, yanzu zai ɓoye wani aiki ya yi tsammanin Allah bai ga wannan aikin ba, ko ku zai yi wani abu ya ɗauka cewa ya ɓoye daga Allah, Allah bai san wannan aikin ba, bai yi sa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake ɓoya gare shi, ko a sama aka yi, ko a ƙasa aka yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. Wala yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu abin da yake ɓoya ga Allah subhanahu wa ta'ala na wani abu, ko a sama ko a ƙasa, Allah yana sane da shi. Don haka babu wani kwaya wanda yake ko ya zama danye ko ya zama bushashe. In Allah ya ga dama sai ya zama bushashe, da yana danye. Lokacin da ake girbe amfani suna danye, su kare ta bushewa, to suna danyen mala'ika yana kula da su. Ba za su yi tsiro a wannan shekarar ba, domin ba a wannan shekarar ake so su yi tsiro. Sannan ba za a cinye su ba, domin Allah bai sa su cikin wanda za a cinye a wannan lokacin ba. Don haka ba za a ɗebo su a kawo su gida ba, sai su faɗi, shikenan sai a manta da su. Sai a shagala daga ɗaukan su, sai zaman to ba a ɗauko su ba. Sai lokacin da Allah ke so su tsiro, sai a maida su ɗanyu, sai su tsiro, kuma sai su bada bishiya kuma irin tasu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanarwa. Wani za ka samu ƙwallon wani ɗan ice ne, ko misali a ce ƙwallon mangoro, ko a ce ƙwallon kaza, ko wani abu, sai Allah ya ta kula da shi. Lokacin da ya kamata ya bushe, ya bada fa'ida, in bushewa ita ce fa'ida gare shi, sai Allah ya jawa mala'ikan wannan abun a busar da shi, sai a bashi ya bushe, a kiyaye shi. Lokacin da ake so ya zama ɗanye, sai ya zama ɗanye, sai ga ɗan mangoro ya kullo, sai ga bishiyar mangoro yar ƙarama ga tunan ta kullo a jikin ƙwallon mangoro, ko kuma ga nan da ana shan ko kankana ko wani abu, sannan sai a samu a sheda ana zubar da ƙwallon su ba a ankara ba, sai Allah ya tsiro da su. Da ba don Allah ya kula da su ba, da ba za su tsiro ba. don haka ba ku kuka kiwa kuka shuka kuka yi noma kuka yi bayi kuka yi kaza ba a wannan su kawai tsirowa ne daga Allah kuma sannan bayan sun tsiro din sai su fidda wasu ƴaƴa kuma daban wanda ku za ku amfanu da su wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala kuma don Allah ya nuna ma itansa da buwayansa da cewa shine cancanta bauta masa ba wanda yake wannan aikin sai shi subhanahu wataala don haka babu irin wannan illa fi kitabin mubin ko danye ko bushashe daga cikin kwaya face yana cikin littafi bayyane cewa a lokaci kaza a shekara kaza ta kaza a lokaci kaza a rana kaza abu kaza zai tsiro tun da san Allah ya rubuta kuma in lokacin ya tsaya mun ya tsiro shine illa fi kitabin mubin yana cikin lauhul mahfuz rubuce Allah yana sane da shi don haka idan lokacin yayi abinda kawai mala'iku suke yi wanda aka wakilta su da kula da wannan tsiro din ko wannan bishiyan sai su je gurin kawai sai su ganshi in su ganshi su cigaba da kula da shi shin wannan abun zai yaukaka ya girma ya zama bishiya a rinka amfanuwa da shi wannan an gaya wa mala'ika sai rinka lura da shi in zai girma ya zama bishiya sai ga yana tafiya a hankali a hankali ba wanda ya zo masa shinge ba wanda ya zo masa noma ba wanda ya zo masa komai amma kuma sai ya zama bishiya a gurin sai ce ga bishiyar kaza ta tsiro kuma ta girma shikenan sai a rinka zuwa ana fa'idantuwa da ƴaƴanta mala'iku ne suka kula da ita har ta girma ba noman ɗan adam ba ne haka Allah subhanahu wa ta'ala yake don haka Allah shine mai wannan iko mai wannan ilimi din ya dace kar a bauta wa wani sai shi subhanahu wa ta'ala kuma kar a hada shi da wani cikin bauta domin duk wanda aka hada shi da shi shi wancan din ba shi da irin wannan sifofi din sai shi Allah subhanahu wa ta'ala to ko in ko wancan ba shi da irin wannan sifofi to bai dace ba ya zama abin bauta bai dace ba a hada shi da wanda yake da wannan sifofin a wurin bauta in ko aka hada shi an yi zalunci an zalunci mai sifofin kamala an domin an kawo mai sifofi na kasu aka jingina shi da shi bai dace ba a yi haka na'am
wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل Allah shine wanda yake daukar rayukan ku da daddare. Malaman tafsiri suka ce al-wafatul asghar, mutuwa karami shine bacci. Idan mutum yana bacci yayi kama da wanda ya mutu. Saboda duk abin da ake yi baya ji. Za a yi wannan, a yi wannan, a yi magana, a yi wane ne, duk abin da ake a duniya baya ji. Amma kamar yadda macece in ya mutu shi ma duk abin da ake yi a duniya baya ji. To haka ma wanda ya bacci haka huwa allazi yatawaffakum fi al-layli wato shine baccin dare kenan mutuwa karami sai amfani da yatawaffakum ma'ana yana sa ku ku yi bacci wanda yayi kama da mutuwa bil-layli da daddare Allah subhanahu wataala wani idan ya shiga bacci baya farkawa kawai sai ya wuce ta Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الله سبحانه وتعالى شيكه daukan rayukan bayi wadanda idan an yi bacci shikenan kowa an dauran sa ya tafi idan Allah ya ga dama sai ya rike ran wayan su ran ba ta dawo shikenan da safi sai dai ayi shirin janaiza sai ayi shirin janazar mutum saboda ya riga ya tafi ya mutu ya wuce ta tantance sa in mutum yazo kwantawa zai yi bacci ya cewa باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها الي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وانا شيني متين yana nuna cewa ya Allah idan ka rike raina bayan da ka dauke ta cikin bacci in ka rike ta to shikenan ya Allah kai mata rahama in kuma ka dawo da ita zuwa gare ni ya Allah ka kiyaye ta da abin da kake kiyaye bayinka na kware in zama kullun ina cikin aikin kware wanda kullum muke kwanta yana yin wannan addu'a haka ake so to shi Allah subhanahu wataala shine wanda yake daukar ranku da daddare ta hanyar ku yi bacci ba wanda ya isa yanzu misali in mutum bai yi bacci ba yana cikin bala'i a ce mutum ya kwanta da daddare da har safiya tayi bai yi bacci ba, gobe ya ini yana ɗawainiya da daddare har safiya tayi bai yi bacci ba, ranar uku sai ka gan shi a asibiti. Likita ya tambaye shi, shi baya samun bacci ne, duk neman kuɗi da neman abubuwa na rayuwa, amma yanzu bacci yake nema, baya samun bacci. Saboda haka sai ka ga an tabbatar cewa zai shiga halaka. Mafi girman tashin hankali a ce mutum baya iya bacci, mafi hanyar hutawa a ce shine mutum ya yi bacci. Duk wata hanya ta hutawa ba ta kai mutum ya yi bacci ba. Duk ciwon da ya damu mutum mai tada hankali, mai rikitarwa, yawanci za ka ga likitoci amfanin da suke da magunguna da sauransu, sai ga an haɗa mar da wanda zai sa shi bacci don ya samu nutsuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da hankalinsu ya tashi a yakin Badar, bacci suka yi ba. Allah subhanahu wa ta'ala suna tsaye suna karawa da abokan gaba, sai Allah ya sauko musu da gengedi. Ga sunan da makamansu a hannu, ga abokan gaba a gabansu ana cikin yi, suna tsatsaye gaba ɗin, sai Allah ya sauko musu gengedi, sai suka yi bacci. Suka yi gengedi, shine Allah yake bada labari, idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu, ku tuna lokacin da Allah ya sauko muku da gengedi amanatan minhu, don ku samu security, ku samu nutsuwa, ku samu kwanciyar hankali. To ba abun da ya kai bacci kwanciyar hankali, musamman in mutum ya yi ɗawainiya ko ya gaji ko wani abubuwa ko ya yi ayyuka ko kuma firgita na tashin hankali. Duk tashin hankalin da ya kai ga hana mutum bacci, to ya shiga halin kakali kai. Shi yasa Annabi Isa alaihi salam, duk da ƙoƙarin da aka yi na firgita shi, aka zo aka kewaye gidan da yake ciki da ɗakin da yake ciki, za a kama shi a kashe shi. To don Allah ya nuna musu gazawarsu, sai Allah ya sako masa bacci, don ma su san cewa shi bai damu da abun da suke yi ba. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sako masa bacci kuma ya daga shi. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawaffika, malamai suka ce bacci anan ake nufi. Inni mutawaffika, ni zan sa maka bacci, wa rafi'uka ilayya, kuma in daga ka. Lokacin da kowa yake cikin tashin hankali, yana ciki, yana ciki, kaza kaza, ga garaja sun tattare ɗakin, sun kewaye da sauransu, sauran wanda zai shigo kawai ya damƙo shi, sai ya same shi yana bacci, gashi nan kuma yana tafiya ta sama. Ana tafiya da shi sama kuma yana bacci, hankalinsa bai tashi wake. Saboda haka mafi nutsuwa shine a ce mutum yana bacci. Idan ko tashin hankali ya tashi, aka muka kwana a anguwar ba mu yi bacci ba, to Allah ya kiyaye. An san cewa tashin hankali ya zo. A ce an kwana ba a yi bacci ba, saboda ana jinyan wani ko ana gadin wani, saboda rashin lafiya da yake ciki ko wani abun nan. Jiya haka aka kwana ba a yi bacci ba, shi ma ko kaza, ko rin tsawa ban yi ba, saboda ina kula da shi. Haka zaka ji mutum yana bada labari, ma'ana an samu matsala kenan. A yi bacci akwai kwanciyar hankali, a ce an farka daga bacci kuma a yi wanka bayan an farka daga bacci, to ba abin da ya kai shi dawo da ƙarfin jiki, dawo da garkuwar jiki. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu, ku tuna lokacin da Allah ya sako muku bacci kuna fagen daga, bayan an gama bacci kuma wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan. Bayan sun farka suna tsaye suna fagen daga, aka sako janjari, suna farka sai Allah ya sako da ruwan sama gurin, da aka sako da ruwan sama, duk ruwan sama ya jika su, ashe wanka ne ake nufi. Shine wani nazilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan. To shine Allah subhanahu wataala, huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, shine wanda yake daukar ranku bacci kenan, ya sanya muku bacci bil-layl da daddare. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, sannan kuma Allah ya san ma jarahtum ma kasabtum, abinda kuka aikata na ayyuka din nahar da ini, kowa abinda yake Allah yana gani. In gari ya waye, wancan yayi can, wancan yayi can, inda wancan ya baro kai kuma nan kake tafiya, inda kai kuma ka baro shi kuma can yake tafiya, wani kuma yayi can, wani yayi gabar, wani yayi yamma, wani yayi kudu, wani yayi arewa, wani ya bar gidansa, wani ya zauna a cikin gidansa. Wani wasu mutane za su zo su yi tonon rami a gidansa, ko za su zo su yi noma a cikin gidansa, shi kuma ya fita daga cikin gidan zai tafi nemo abinci, su kuma sun zo gidan za su nemi abinci. Allah subhanahu wataala wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, ya san abin da kuke aikatawa da lokacin ini da rana, inda wannan ya bari nan kuma wani yake zuwa don ya samu abinci. Allah shine mai wannan iko. Thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma, sannan Allah subhanahu wataala yakan tada ku a cikin ini din, bayan da ya ɗauran ku ta hanyar bacci, to a cikin ini din sai kuma ya tada ku, liyuqda, don azartar da ajalun musamma, al'amarin da Allah ya yi wa ajali. Abu kaza zai faru ran abunan ran Lahadi, ran Asabar, 22 ga watan Ramadan, to Allah zai tada mutane a bacci da safe don me su halarci janazan wani, shi kam ya rasu ya bar duniya, to da yaku ga ajalin musamman, inda ba ku farka ba waye zai je janazan, babu, da ba ku farka ba wanda suka taru don ku je ku koyar da su waye zai je koyar da su, saboda ka sunmai ba'athukum fi, sai ya tada ku da safe a cikin ini, li yuqda ajalun musamma, da ba ku farka ba wa zai je sai da shinkafa ku kuma ku je ku sayo, ba a je an bude shagon a kasuwa ba, yana can yana bacci, kuma kuna can kuna bacci, to ya za a yi, bayan Allah ya yi waccar shinkafa ta buhu kaza kai zaka ci ta, ta gina ma jiki don Allah ya tambaye ka gina jikin ranar tashin alkiyama, abu kaza na guri kaza kai zaka yi shi, wani zai je ya sayo nama, an yanka wata dabba, wataƙila ba a garin nan ta rayu ba wannan dabba, wani ya je ya sayo ta a kasuwan ƙauye, can wani duhun ƙauye ta je ta rayu, wani bafulatani ne a can zai je ya kiwonta, sai bukata ta kama shi sai kawo ta kasuwa, sai wani ya tashi daga Gombe ya tafi har can inda take, ya je ya sayo ta ya kawo ta Gombe, da ya kuzo ajalin musamman, yan Gombe suna nan a kwance ba yadda za a yi su ga wannan saniyar ko su ga wannan tinkiyar ko su ga wannan ragon, sai wani ya tashi dan kasuwa ya kashe dare ya kashe rana ya tashi, wani direba kuma ya tashi yana ta tuka su ya kai su har can su je su sayo, sai a dauko sai a kawo, idan aka zo aka yanka aka kawo naman kasuwa, to sai Allah ya tada ku daga bacci da safe, saboda Allah ya kaddara tun kafin halittan sama da kasa, kai zaka ci wannan saniyan amma a gari kaza ta rayu, amma yau an kawo naman ta Gombe an yanka an gyara, to li yuqda ajalun musamma, sai Allah ya tada ku da safe don ka je kasuwa ka sayo wannan naman ka kawo gidanka mutanen gida su ci, wala ka summa yub'athukum fihi li yuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum, sannan zuwa ga Allah kadai ne komar ku take, kowa a cikin mu sai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala, babu wani daya wanda zai koma ba ga Allah ba, yanzu wanda makoma cike gare shi sai mu bauta wa wani ba shi ba, kuma sai ayi shirka a hada shi da wani bai dace ba, shi tantance bauta subhanahu wa ta'ala, thumma ilayhi marji'ukum, Allah ce thumma yunabbi'ukum, sannan ya baku labari, labari na gaskiya, bima kuntum ta'malun, da mun kasance kuna aikatawa duk abin da muke Allah yana gani, ko malaiku suna rubutawa kai kaza kai kaza kai kaza nayi kaza wancin yayi kaza wancin yayi kaza, dukan mu gaba ɗaya zamu koma ga Allah ya bamu labarin abin da muke, saboda haka Allah subhanahu wataala shi ya dace a bauta masa, wanda ya hada Allah da wani yayi asara duniya da lahira, Allah ya kiyaye mu, wanda yace shirka ya zaba yayi asara duniya da lahira, Allah ya kiyaye mu daga shirka, na'am,
wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم رسلوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. الله شين القاهر جاغرو. وندي زرت كونا كتير أمان. فوق عباده ينا سمن باين. إن ده أكل جميل باين. بعه وندي إسي جاد الله كوكما يواني أبو يعودو. Ya tsira ko kuma yi wani abu ya ɓuya ko kuma a ce an zo tashin alkiyama wani kuma bai zo ba ya fake, dama tunda a kabari ake bunnewa shi kawai sai ya fake a cikin raminsa, wane mutum? Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, Allah shi ne gagaru wanda ya gagari kowa fawqa ibadi, ba wanda ya sai ɓuya, ba wanda ya sai gudu, ba wanda ya sai duk abin da kake tsammanin mutum zai yi don fakewa, ba wanda ya sai wannan a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama, babu wanda mai wannan. وهو القاهر فوق عباده الله تعالى يرسل عليكم حفظا الله يكن ايكمكم حفظه ملائكه ما سكولا ده ابوبون ده كوجي كل ملائكه سنا نان ا cikin mutane suna zagayawa suna jilla abun da muke yi suna ganin abun da muke yi suna jin maganganun mu mai maganan alkhairi sun san shi mai yin tasbihi tare da su sun san shi mai maganan banza sun sani mai yin ashare ashare da sauran wasu abubuwa da wasu kamata wadu sun sani suna ganin su suna sani ako yursilu alaykum hafaza akwai ko malaiku masu kiyaye bayi daga fadawa cikin halaka, idan mutum Allah subhanahu wataala ya kaddara yana daga cikin bayi na kwarai masu kokari, to kullun sai a kawo masa malaiku masu kula da shi, yasa Allah subhanahu wataala yake cewa أتكلم حديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بوا نبذ ما في سو يوان أبونا الله يتسو متنيه شين فرائض فرائض أبونا الله يفرلن تاو متو أما bawa ba zai gushe yana kusatuwa da Allah da ayyuka na nafilfili ba ko sallah nafila ko sadaka nafila ko azumin nafila ko wasu duk wasu abubuwa na nawafil wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi in dai na so bawa Allah ya so bawa to bawan ba zai so sauraron abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala da yake yursilu alaykum hafaza wasu malama suka ce Allah yakan turo mutane ma abunan mala'iku masu kula da su mutanen kwarai sai wayannan mala'ikun su rinka kare su daga aikin sabo wanda ba daidai ba hatta idza jaa ahadakumul maut har lokacin da mutuwa za ta zo wa dayan ku idan mutuwa ta zo wa mutum mala'ikun nan dai su ne masu daukar rai Allah ta tawaffatu rusuluna sai manzannin mu su ne mala'iku sai su dauran idan suka zo ran daukar ransa wa hum la yufarritun ba sa karawa su kai shi in su kai rai din inda ba san Allah yace akai ba idan mutumin kirki ne akan kai ransa cikin illiyin a rubuta idan mutumin da ba na kirki ba Allah kiyaye mu akan kai ransa cikin sijjin a rubuta idan Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku masu daukar rai za su zo su dauran mutum idan mutumin kirki ne suna cewa ukhriji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba fil jasadi at-tayyib ya ke rai nitsatsiya mai bautar Allah kyakkyawan rai fita daga jikin wacce ta kasance a jikin wato jiki wanda yake a tsaye tsarkakakken jiki wanda baya sabon Allah sai abun da ya fi karfinsa ko kuma kurakurai waɗanda ba wani ɗan adam wanda baya yin su wato aikin alkhairinsa su suka rinjayi aikin sharrinsa wato ukhriji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba fil jasadi at-tayyib ki koma zuwa ga ukhriji ila rauhin wa rayhan wa rabbin ghairi gabban ki fita yanzu zaki tabi in ana zariran mu'mini haka mala'iku zasu rinka maimaita masa ukhriji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba fil jasadi at-tayyib ana zarirai lokaci bai gama cikawa har a cire ran a jikinsa ana tatsoran tun daga jikinsa tun daga kafansa ana tatsowa har ya zo makogoro ana kokari yana ta wahala da rawan jiki da sauransu yana ta agunan su shaƙuwa ne su menene wasu abubuwa idanuwa sun canja saboda fitar rai amma mala'iku suna maimaita masa ki fita hankali fita cikin nutsuwa ya ke rai dadaddiya tsarkakakkiya wacce ba ta sabawa Allah bisa ganganci wacce ta kasance a cikin jiki wanda yake na kwarai jiki da tsarkakakke wanda baya sabawa Allah bisa ganganci fita a hankali koma cikin hutu da nutsuwa kuma yau za a ne da ke ila rabbin zuwa ga ubangiji ghairi gadwan ba mai fishi da ke ba ya ayyatuha nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya radiyatan mardiya kina yarjejiya a bar yarjewa haka za su rinka maimaitawa mutum mala'iku kenan mala'ikun rahama sun kewaye suna gaban mutum ga masu jinya yan uwa a duniya su ma suna nan wasu suna kuka shi kuma yana jin albishir daga mala'iku yana jin albishir daga mala'iku cewa gurin kirki zai koma domin shi mutumin kirki su kuma mutanen duniya suna kuka suna ta abunan jimami rabuwa da ɗan uwa sun ga cewa lallai ransa zai fita shi yasa mutum ya cewa abuna mawaki yake cewa menene aiman li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika dhahikin waladatka ummuka yabna adama bakiya waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu hawlaka dhahikina surura wa amal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika dhahikan masrura mahaifiyarka ta aike ka ya kai dan adam ran da ta haife ka kana kuka mahaifiyarka ta haife ka kana kuka wan nasu hawlaka mutane kuma suna kewaye da kai dahikina surura suna dariya suna farin ciki wance ta haihu a gaya wance ma aje a gaya wance a ta haihu lafiya ai an samu karuwa an samu karuwa suna ta dariya yace haka kowa aka haife shi haka kai
wa'amal li nafsika, don ka fa'amal li nafsika kai, i aiki ga kanka aikin kwarai, an ta kuna domin ka kasance izaba kaulan da zasu yi kuka su kuma ran da zasu yi kuka suna kewaye da kai, to i aiki na kwarai domin ran da zasu yi kuka, an ta kuna kai kuma dahikan masrura, kana dariya kana farin ciki, da can suna dariya suna farin ciki kai kana kuka, to i kokari kai aikin da kai kuma ran da zasu yi dariya suna farin ciki, abuna ran da zasu yi kuka kai suna bakin ciki, kai kuma ka zama kana dariya kana farin ciki, shine ranar mutuwar mutum. Ranar mutuwar mutum su suna kuka, shi kuma yana dariya yana farin ciki. Mala'iku su zo suna cewa ukhriji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba fi jasadi at-tayyib, a ce ta duka jasadin tayyib, ran da zaka hadu da Allah, ai ba abun da yake wannan dariya, dariya zaka yi sai kana murmushi. Saboda haka kuma a ce maka yanzu koma zuwa ga hutu da hutawa da nutsuwa, wa rabbin ghairi ghadban, zaka koma zuwa ga wannan rai, za ta koma zuwa ga Ubangiji wanda yake ghairi ghadban, ba mai fishi ba, baya fishi da ita a yau, Allah ya yarda da ita, ai rai wannan rai za ta ji dadi. Sukan taho da likafani daga gidan aljanna, Allah subhanahu wataala yake cewa aje a dau likafani a sa ran wani a ciki, sannan a dau tirare tiraren daga gurin Allah a fesa, idan an dauko kenan sai a zo malakul maut, sai zo jabdar sakan ɗaya ba zai kara ba ko ba zai rage ba, yana gama cika dab malakul maut dab da zai cika sai sauko, yana zuwa sai zare rai, yana zare rai, su kuma mala'iku sai su karba a hannunsa, suna karba sai su a cikin wannan likafani ne da suka taho da shi daga gidan aljanna, su naɗe a fesa turare. Sai sa in ana wulgawa duk wanda yake jin rai, mala'iku gaba ɗaya tun ana ƙasa suke jin ƙanshin, su suna sama, turaren da aka fesa ai ba turaren duniya ba ne, saboda haka suna jin ƙanshi, ana zuwa ƙofa kawai ana buɗe masa, nan da nan a wuce da shi aje a sajjala shi a cikin illiyin, an masa registration care na yan aljanna, shi ba zuwa zai ya shiga layi yana neman a masa registration kuma ya bada kuɗi ba, ba shiga layi zai yi ana tuye shi ya bada kuɗi, ma'aikatar registration ɗin su ce sun tashi ko sun je break, gobe ya dawo jibi ya dawo yana registration ko wani ya kama masa layi ba, a'a wannan mala'iku ne suke masa registration ne, gangan jikinsa tana duniya ana kokarin shirya ta, ran kuma mala'iku suna hidima a kanta, a sama mala'iku suna hidima wa rai, a ƙasa kuma mutane suna hidima, za a zo a sanar, za a sanar da mutane aje janazar wani, don haka ana masa wanka ana komai, mala'iku sun je sun sajjala shi, an masa abuna an rubuta sunansa an yi komai da komai, sai a sauko da shi kuma sai a dawo da shi, don haka dawo da shi ya koma hayatul barzakiya, tunda an tafi da ransa sama an rubuta, to ba shi ba sake sauraron rayuwar duniya, kuma ba zai sake magana kamar yadda ya saba yi a duniya ba, ba zai sake fada ko kuma dariya ko murmushi ko daga hannunsa ko mai, wannan ya gama da shi a duniya, ya gama. Yanzu da aka dawo da raiɗin ba wai don ta yi aiki irin na rayuwar duniya ba ne, a ya gama wannan, ya rayu a duniya duk jarrabawoyi ya gama da ita, an ce masa ya koma zuwa ga rabbin ghairi ghadban, don haka ya gama jarrabawa duniya kam, don haka shi da dawowa duniya a babu, kawai mutum ya yi jarrabawa ya ci komai da komai, komai distinction kuma level 1 ya gama, sannan kuma next station kuma ka sake samun sa level 1 ba zai samu, ba zai yiwu ba, sai dai gaba, to haka rayuwar duniya ya gama ta, an yi masa jarrabawa a guri kaza, an ce aje sallah, ana sanki ma ya fita da asuba, an yi kaza ma an yi kaza, duk gaba ɗaya yayi su, to shi wannan ya gama rayuwar duniya, abinda Allah yake so yayi yayi, haka yanzu sai magana lahira, don haka in an dawo masa da ransa ba an dawo masa da rai ne don ya rayu da mu irin rayuwar duniya ba, a'a sai dai hayatul barzakhiyya, ya kuma hayatul barzakh, jiran tashin alkiyama, rayuwar kabari, zai tsaya tsakani ya bar duniya, sannan kuma ba a zo kiyama ba, balle zai tafi aljanna kai tsaye gangan jikinsa ya shiga aljanna, a'a yana nan a hayatul barzakhiyya. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusulun, har lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan su, manzannin mu sai su dauran sa, wahum la yufarritun, ba sa wucewa, wato ba kaman mutanen duniya bane, yanzu inda a duniya ne aka ce a kowane mutanen ƙasa ga wanda aka wakilta ko ga wanda suka zaba a sunan sun zaba, shine wanda zai rinka kula da rayukan mutane, idan an daure din shine wanda zai rubuta a cikin sijjin ko kuma illiyin, ana kawa in aka ce masa ran wani ne, ko ran wani ku kai shi sijjin, alhali kuma a cikin illiyin ne kamata a rubuta shi, kawai sai ka ji a ce ku kai shi sijjin, me yasa?
dama wannan ba ma tare da shi ba ku samu da yana bane a baya haka zai fara
in kuma sujjin ya kamata
sai ran abuna dan gidan wani ne abuna asalin babansa oho da su muka kafa gwamnati haudar ku rubuta shi a illiyi
alhali barna yayi sai
sai rubuta shi a illiyi
amma shine Allah ya ce wa hum la yufarritun su ba ta wuce gona da iri wanda ya dace a sashi a sujjin ake sun kai shi illiyin ko wanda ya dace a kai shi illiyin sai su dawo da shi sujjin a Allah ce wa hum la yufarritun
ba kamar mutane bane mutanen ma ba ma irin mu ba saboda haka Allah ya ce summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq sannan sai a dawo da su wasu kaulin malamai Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ce wasu malamai suka ce summa ruddu ila Allah sai a dawo da su mala'ikun da suka zauna a ƙasa suka yi ta zagayawa a cikin mutane to in mutun ya rasu to masu kula da su summa ruddu ila Allah sai a mai da su gurin Allah sun gama aikin su wasu malamai kuma suka ce a summa ruddu ila Allah su masu rayukan mutane an mai da su zuwa ga Allah domin mutun ya gama rayuwar duniya ya koma ga Allah duka biyu malamai sun fassara summa ruddu ila Allah maulahumul haqq mahalicin su na gaskiya ko kuma majibincin su masoyin su in mala'ikun ne maulahumul haqq in kuma mutane ne maulahumul haqq khaliquhumul haqq mahalicin su na gaskiya ala lahul hukm saurara ku jiya ga Allah kada hukunci yake ya zartar da abin da yake so sai shi Allah subhanahu wataala wa huwa asra'ul hasibin Allah shine mafi gaggawa masu hisabi dukkan mu gaba daya al-awwaluna wal akhirun zamu taru gaban Allah amma cikin karamin lokaci Allah zai gama hisabi wa naza'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a zamu aje mizani na adalci a ranar tashin al-qiyama ba ran da za a zalunta duk abin da kai na alkhairi yana nan Allah ya kiyaye sai dai a maka kai ba za a zalunci mutum ba sai dai a masa kai wannan yana nuna malamai masu koyarwa da manya masu shugabantan ko kuma wanda talakawan suke musu aiki ya dace a kullum su rinka kula da irin wannan ladabi na alqurani su rinka amfani da rahama ba tilastawa mutane su wato ba daukan ukuba akan mutane ba misali in za ka yi makin da akan mutum bisa kuskure ya rasa makin daya gwati goma da akan mutum ya rasa maki daya wanda ya cancance shi kai kuskure ya rasa maki daya to gwanda ka bashi maki goma bisa kuskure wannan shine ka'ida sannan asra'ul hasidin wa nada'ul mawazin al-qist yawm al-qiyama sai ka kullun ka rinka lura in kana makin din mutane kar ka yi iya duk yadda zaka yi wato gwanda ka zama mai sake hannu akan ka zama garin rike hannunka har ka taba haƙin mutum domin Allah zai tambaye ka ranar tashin al-qiyama so da kai mutum to ba don mun riga mun faɗa ba da ba za mu faɗa ba sai an samu malamai zalla sai a gaya musu amma nan kaga tun da ka ji na amsa yayi yawa din ba masu makin bane masu sauraron makin ne wayannan wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna rayi gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya
Yeah, that's it.
Dukan waɗanda suka turo bayin Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala kowa wanda yake cikin halin kakanika ya musamman bawan Allah da aka ambata wanda ya yi tafiya don neman magani suna daga cikin mutane masu himma da ƙoƙari na hasibu wala nuzaki ala Allah ahadan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da lafiya Allah ya bashi lafiya daga matsalolin da yake fama da su na rashin lafiya wanda kuma wanda ta turo tana yawan samun juna ta ɓarar wannan ya kamata ruwan shanta koyaushe ta ringa karanta fatiha fatiha ta kitab ta toba sannan ta zama tana da alwala yawanci zamanta sannan ta karanta fatiha ta kitab ta toba duk ruwan shanta koyaushe za ta sha ya zama ma kawai ta yi ta karanta fatiha gurgudun abin da ya sauka ta tuttufa ruwa kullun kawai shi take sha duk ruwan shan ta zama shi take sha insha Allah ta'ala in an yi sa'a bi iznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ba da dacewa sannan da duk wanda suka turo ke bukatan a ciya su da addu'a wasu suna cikin matsaloli ne ke bukatan a ciya su da addu'o'i wasu kuma suna cikin jinya ne suke bukatan a ciya su masu matsaloli muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga matsalolin da suke ciki wadanda kuma suke cikin jinya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya wadda ya turo cewa wasu suna jefa magana a kansa wadda ba daidai ba a kan gurin da yake neman aure wannan bai kamata ba hasada tana iya sa a yi haka wannan bai dace ba bai kamata musulmi haka kawai ya je ya faɗi wata magana a kan wani don yana neman aure ko ya faɗi wani aibatawa ba wannan bai dace ba ya shiga haƙƙinsa kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutum kuma sannan ya ji tsoron abin da zai faru da shi a duniya ta inda bai sani ba saboda haka a daina irin wannan aiki muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah ya sa kuma masu yi din su daina wadanda kuma shi kuma Allah ya bashi nasara idan alkhairi ne gare shi dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita okay mata masu hawa a caba kuma wai su rinka magana da wanda suka dauke su wannan gaskiya bai dace ba muru'a ta abunan dan adam in musamman ma yanzu da aka samu ababen hawa sun yi yawa wanda ya dace a ce mace mai kunya da kamewa da tunanin harkan addinin ta shi kansa wanda yake yin acaba ya hakura da daukan mace da ba ta su ba shi yafi alkhairi ya zama to bai dau mace da ba ta su ya zama in dai mace ce to ya zama ta sace kawai zai dauka amma mace kawai ta tsaye da shi a hanya a matsayin sa na kammalalle mai mutum mai kirki bai kamata ba ya dauwata mata hakan balle ma har ya rinka magana da ita daukan ta dole in ya dauke ta sai jikinta ya tabu da nasa kuma akwai hatsari to mace akwai abun nauyi sosai a ce mace a baliga wata ma da aurenta wai a ganta a bayan wani mai mashin haka kawai ba su da wata alaka shi kuma a ganshi da wata mace wacce ba ta da wani alaka da shi na haramci kuma a ganta a bayansa yana tafiya hankalinsa a kwance cikin gari inda aka haife shi inda jama'a sun san shi ya wulga ya abuna akwai nauyi a cikin wannan abu sosai shedan zai iya rayawa mutum sai to in baka samu fasinja ba to me zaka ci kasa ne ko wani abu na duk wannan dama gurgudun imani mutum haka shedan yake zuwa mata in mutum ya dauka zaka ga kwata-kwata bai damu baya daukan mutum kuma sannan yana samun duk abin da zai samu na alkhairi ko mutum bai isa ya wuce abin da Allah ya kaddara masa zai samu so zaka talbisu iblis ne zai ta rayawa mutum cewa wannan shi wata kira bai da matsala ne shi yasa yace ai abuna a gurgudan imani ita gaskiya kawai ana fadanta dole a fade ta kawai in mutum ya je imani ya dauka ya gyara shikenan fa lillahi alhamd in mutum bai gyara ba shi kuma ya rage nasa an isa dai da sako haka da matan da wanda suke daukan mata din a rinka mai da hankali a hakura da wannan yanayi wallahi ta'ala alim muna fatan dukkan kowa da ya turo muna fatan Allah subhanahu wataala masu halin kakanika ya Allah ya fidda su daga ciki dukkan mu kuma Allah ya rufa mana asiri daga shiga wani hali wanda ba mai dadi ba sannan wanda suke fama da jinya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya dukkan mu kuma Allah ya kare mu daga shiga jinya wanda za ta tayar mana da hankali wanda suke da kowa da irin abin da yake bukata ko yake so ko yake nema a gurin Allah subhanahu wataala yake so Allah ya biya masa bukatunsa muna fatan dukkan mu gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi abin da yake alkhairi ne gare mu muna son sa ko muna bukatun sa Allah ya tabbatar mana da shi abin da yake kuma zai zama sharri gare mu Allah ya raba mu da shi Allah subhanahu wataala ya saukar mana da nitsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari namu da habakar addinin musulunci da riko da sunna da ma shari'ar musulunci a wannan gari namu mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya sauran yan uwanmu da suke sauran jihohi wanda suke fama da halin rashin kwanciyar hankali Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah ya sa a gane gaskiya gaskiya ce kuma a rike ta Allah kuma ya kawo mana kwanciyar hankali dalilin biyayyar mu da gaskiya Allah kuma ya ji tausayin mu ta hanyar sabon mu Allah kare kama mu da abin da ba za mu iya ba kare jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba haka muna roƙon sa subhanahu wataala ya tausaya mana ya ba mu ikon komawa ga abin da yake so ya kuma ji tausayin mu ya kawo mana nitsuwa da kwanciyar hankali ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار duk abin da Allah yake rabawa a wannan ini mai albarka Allah muna roƙonka muna tawassuli da ayoyin da muka karanta da ayoyin da sauran bayinka suke karantawa wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda suke kyauta taniyar su domin ka ya Allah muna tawassuli da wannan sunaye din da wannan ayoyin din ya Allah ka biya mana bukatun mu kuma ka sa muna daga cikin wanda ka yanta su daga wuta zuwa aljanna Allah ka sa da mu da iyayenmu da kakanninmu, Allah ka sa da malamanmu wanda suka koyar da mu addinin musulunci. Ya Allah ka sa muna daga cikin wanda ka yanta su, ka yanta wayansu daga wuta zuwa aljanna, da ma dukkan malamanmu musulmanu da suka koyar da mu komai da tarbiya da sauransu. Allah subhanahu wataala ka yanta wayansu da wayanmu daga wuta zuwa aljanna a wannan rana mai albarka. Ya Allah, abinda kake rabawa a wannan wata mai albarka, Allah ka ada mu da rabo mai girma daga cikinsa. Zuriyarmu da iyalanmu Allah ka shiryar da su, ka shiryar da mu, ka tabbatar da digadiganmu bisa tsarin addinin Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم عليك به إنه لا يجزك. اللهم أشكله بنفسه ورد كيده عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.